بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. باين هكا ينوى. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 27 ko 8 ga watan wato Safar kenan a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 21, haka ne ko 21 ga watan 6 a wannan shekara ta 1998. Dan ci gaba da karatunmu na kitabut tauhid, wannan kuma shine darasi na 10, shine darasi na 20. Zamu tashi babu ma jaa annal ghuluw fi quburis salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Babu ma jaa annal ghuluw fi quburis salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Wanda suke bakin kofar dan su yi hakuri su abin nan. Babin da yake magana bisa ga cewa wanda yake bayanin abin da ya zo, ma jaa abin da ya zo na nassoshi, wala Allah nassoshin Qur'ani ko na hadisi, annal ghuluw fi qubur salihina, irin nassin da ke tabbatar da cewa lallai wuce gona da iri a wajen kaburburan salihan bayi, yusayyiruha awsanan tu'budu min dunillah, hakan na iya mayar da wannan kaburbara su zanto waɗansu gumaka, ababen da ake bautawa ba Allah ba. Wato kenan ba a hana mutum zuwa makabarta ba, sai dai abinda aka hana mutum yayi a makabarta shine guluwi. Guluwi kuma shine mujawazatul haddi, madhan aw zamman, wuce gona da iri, in ma ta fuskar yabo in ma ta fuskar kushe. Wato kenan an yi izini zuwa ga ziyartar makabarta, amma ana son idan ka je ka kiyaye ladubban da shari'a ta tanada a wajen, kar ka wulakanta kaburbura, haka kuma kar ka wuce gona da iri wajen basu matsayi. Wulakanta su shine kaman zama akan kabari, kaman taka kabari, wannan duk mun karanta hadisi wanda suka haramta haka. Amma wuce gona da iri ko game da lamarin kaburbura din shine kace zaka yi tawassuli da kabarin ko mai kabarin, ka roki Allah bukatanka. Duk da Allah ka roka, amma tawassulin nan da kai da mai kabarin, to wannan kuma bid'a ne. Ko kuma abin da yafi wannan muni, ka roki mai kabarin bukatanka, to wannan kuma shirka ne. An gane ko? Da haka idan mutum zai je makabarta sai ya kiyaye ladubban da shari'a ta tanada wajen ya ga yayi abin da ake bukata na daidai. Kar ya tozulta kabari, kar kuma ya dauki kabari ya dora shi matsayin da ba a kai shi ba. Idan an ce quburu salihin, kaburburan salihan bayi, saliha a nan gurin kowa ya shiga ciki, annabawa da waɗanda ba su kai su ba. Domin lafazin salihai akan yi amfani da shi wani lokaci ya zanto ana nufin hatta annabawan Allah. Ga annabi Yusuf yana cewa rabbaka da ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. Yana roƙon Allah ya karɓi ransa yana musulmi, sanan ya riskar da shi da salihan bayi. Kaga salihai a nan gurin annabawa kenan. An gane ku? Sannan Ubangiji ta'ala muna magana akan Annabi Ibrahim, yace wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin. Hakika mun zabe shi a nan gidan duniya ta hanyar bashi manzanci, ta hanyar sa shi ya zama khalil. Wa innahu fil akhirati lamina salihin, kuma a ranar tashin kiyama shi Annabi Ibrahim yana cikin salihai, lamina salihin kenan. To kaga lafazin as-salihin anan ya kunshi annabawa da kuma waliyai da sauran bayin Allah. Ma'ana dai kowanne, ko annabi ko wanda ba annabi ba, ba shi halatta kai guluwi wajen kabarinsa. An fahimci matashiyar maganan ku? Rawa Malikun fil Muwatta أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. روى مالك في الموطا. امام مالك يرويته حديثي cikin littafin sa al muwatta a babin qasaru a cikin sallah. An gane ku? Ya ruwaito cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, lalle annabi sirrar aminci ya tabbata gare shi ya ce, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah karka mayar da kabarina ya zanto gunki abin bautatawa. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai. Kun bayyana hadisin da kyau. Annabi na yin addu'a yace, Allahumma, daidai yake da kace ya Allahu, da aka shafe ya unnida'i uwudu anha bil mimul mushaddadati, ya da aka shafe ta sai aka kawo mim mai shadda a ƙarshe Allahumma, shi yasa ba a hada ya din da kuma mimun din. Idan ka ce ya, sai ka ce Allahu, ba za ka ce ya Allahumma ba. Idan kuma ka cire ya din ka kawo Allahu, sai ka kawo mim a ƙarshe mai shadda don tawakkilci mai ya. Don haka Allahumma ma'anarsa ya Allah. Don haka ba a hada al-iwad wal mu'awwad, sai dai in a cikin darura shi'iriya ne, kamar yadda wancan ke cewa inni idza ma hadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma, ya hada ya unnida'i tare da kuma mimul mushaddada. Annabi ce ya Allah, la taj'al qabri wathanan yu'bad, kar ka mayar da kabarina ya zanto kamar gunki abin bautatawa. Ma'ana, kar ka sanya kabarina ya zanto wurin yin sallah, kar ka sanya kabarina ya zanto wurin roko. Ina fatan kun fahimta. Domin da sallah da addu'a dukansu menene? Ibada ne. Yayin da mutum ya je ya fuskanci kabarin annabi da sallah, ya nufaace shi da sallarsa, ko ya je wajen kabarin annabi ya daga hannu ya roki annabi bukata, to kaga wannan yayi abin nan kenan, yayi abin da bai dace ba. To amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki kar kabarin sa ya fito fili ta yadda za a mayar da wurin dabdala kamar yadda za a yi kabarin wadansu. To sai Allah ya kaddara mutuwar sa, ya ansa addu'ar annabi, sai aka karbi ransa a dakin Aisha ta yadda kabarin ba a fili yake ba, kuma ya zanto anan ne za a binne shi. Sama da a sarari ne ko a kowace makabarta aka je aka binne shi, kaga ya fito fili. Kariyar da ya kamata ya samu da ba zai samu ba, tun daga karshe da a waje ne da sahabbai ba za su yi gini ba. An gane ko? Tun da sun sa annabi ya hana yin gini a kan me? A kabari. Amma tun da ya Allah karɓi rayuwarsa a wurin da yake dama can akwai gini, kuma annabawa ba a ɗaukansu daga wani je a binne su, ana binne su inda suka mutu, kaga sai Allah ya ansa addu'a sai kenan. Ya kare wajen ta yadda kabarin bai fito fili ba. To bayan kuma ga ginin ɗakin Aisha ɗin, lokacin da shi Walid ibn Abdul Malik ya zo ma zai fada da masallacin annabi da zai shigar da kabarin ɗakin Aisha ciki, sai ya sake zagaye shi da mai da katanga guda biyu, sai zanto gini guda uku. Shine Ibn al-Qayyim yake cewa, fa ajaba rabbul alamin du'a'ahu fa ahatahu bi salasatil jidrani. Wato yake cewa Ubangiji sai ya karba addu'arsa, ya bashi kariya ta hanyar kare kabarinsa da rufin katanga har guda uku don karba ya fito fili. Kaga Allah ya ansa mai addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan sai ya nuna barin kabari din a sarari dama sunna ne. To amma aje kuma wurin kabarin don roko, to kuma wannan ya zama wato an rike shi a matsayin gunki kenan. Allah tsare mu. Sannan ya ce, ishtadda ghadabullahi ala qaumin, fushin Allah ya tsananta kan mutanen da ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid, suka riki kabarin annabawansu a matsayin wuraren yin sallah. Wato kaga wannan wani ƙarin hadisin ne. Can an ce la'anta, nan kuma an ce fushin Ubangiji. Wato Ubangiji ya la'anci masu rikon kaburburan annabawa ko salihan bayi a wurin a matsayin mai masallaci. To a nan gurin kuma fushin Allah na tsananta a kansu. Duk wannan na nuna wato munin abin a shari'a. Wannan hadisi da Imam Malik ya ruwaito, inda ruwayarsa ce kadai hadisin da'ifi ne saboda mursal ne, amma Ibn Abi Shayba da Imam Ahmad bin Hanbal sun ruwaito shi a matsayin hadisi mausul, don saboda haka hadisi ne sahihi. Kun fahimta da kyau? banda Imam Malik akwai wanda suka ruwaito shi, Abubakar ibn Abi Shayba cikin Shayba a cikin littafin sa Al-Musannaf, da kuma wato Imam Ahmad bin Hanbal a cikin littafin sa Al-Musannaf. Sannan kuma hadisin da nuna mana ɗaya daga wato sifa cikin sifofin Allah, cewa Allah yana sifantuwa da me? Fushi, al-ghadab. Istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Wadansu masu tawili sukan yi tawilin fasaran fushi sai su ce suna nufin uquba kenan, wato uqubar Allah ta tsananta akan mutanen da suka riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai, wai jin tsoron kasa siffanta Allah da cewa na yin fushi. To wannan kuskure ne, dole ka fassara shi a fushi, amma ka bambance tsakanin fushin Allah da fushin halittu. Fushi na dan adam wato asalinsa ghalayanu dami ne fil qalbi, tafarfasar jini a cikin zuciya shine abin da wato abin da ke haifar da fushi. Sannan kuma jamratun min ash-shaytani yulqiha fi qalbi al-insan, wato kamar wani garwashin wuta ne da shaydan ke rura shi a zuciyar dan adam, sai ya haifarwa da mutum mai fushi. To kaga wannan fushi a babin dan adam kenan, amma a babin Ubangiji kuma haka yake? A haka yake ba. Saboda haka fushin dan adam daban da fushin Allah Ta'ala, domin Allah Ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Shi dan adam fushin sa shaydan ne yake ingiza shi yayi fushi. Shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum suna jayayya da wani, suna zage-zage, ɗaya daga cikin su jijiyar wuyansa duk ta tashi saboda damuwa. Sai Annabi ke cewa wani sahabi, na san kalmar da ya faɗe ta da wannan damuwar ya rabu da ita. Yace me zai ce? Yace da ya ce a'udhu billahi, yayi isti'aza, da shikenan magana ta kare. Sai wannan yaje ce, kai Annabi ya ce kai isti'aza, ashe fushi kenan daga waki kenan, da haka sai ai isti'aza da neman tsarinsa kenan. An fahimta ku? To kaga fushin Allah kuma ba haka yake ba. Sannan fushin dan adam idan ya yi shi ba lalle ne ya iya zartas da abin da yake so ya zartas ba. Ta iya yi wani abu ya fusata ka, kuma kana so ka ɗauki fansa kuma ya fi ƙarfinka, ko bai fi ƙarfinka ba amma ka neme shi ya karasa ya gudu. To kaga duk ya sha bambam da fushin Ubangiji. An fahimta ku? Sannan ka iya yin fushi ka tashi yin uquba ka yi sama da ta sakamakon fushin, daga baya ka zo ka yi nadama. Har ka zo kana cewa da Allah wane ya haƙuri, ɓacin rai ne. Kaga duk wannan fushin dan adam kenan. Saboda haka fushi ta fuskar dan adam wannan sifa ce ta dan adam kuma ta rauni, amma fushi ta fuskar Ubangiji Ta'ala wannan sifa ce ta kamala. An fahimta ku? Da haka da suka yi tawilin cewa wato fushi ana nufin shine al-intiqam, wato daukan hukuma ko daukar fansa, sai ahlus sunna suka yi musu raddi da fadin Allah Ta'ala, falamma asafuna taqamna minhum fa agharqnahum ajma'in. Kaga ne falamma asafuna in taqamna minhum, al-asafu dai shine al-ghadab. To sai Allah ya bambance tsakanin al-intiqam da me? Da al-ghadab. Da abu guda biyu ne da biyu. Allah ya ce yayin da suka fusatar da mu, in taqamna minhum, sai muka dauki fansa. Ashe fushi daban kuma daukan fansa me? Daban kenan. Ina fatan kun fahimta. Wal ibn Jarir bi sanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid afara'aytum Lat wal Uzza qala kana yaluttu lahum as-sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi. An gane ku? Wa kaza qala Abu al-Jawza an Ibn Abbas kana yaluttu as-sawiqa lil Hajj. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. رواه اهل السنن. ولابن جرير حكى ابن جرير الطبري يرويته حديث. ابن جرير شيني محمد ابن جرير الطبري وتشغبن ماسو تفسيري yana cikin mujtahidun kuma yana da mazhabi nashi na fiqhu mai cin gashin kansa. Allah ya kasu irinsu ne wanda mazhabobinsu sun riga sun kaura saboda ba su samu dalibai da suka yada fatawoyinsu ba, amma shi ma mujtahidi ne mustaqilli irin yadda sai Imam Malik suke mujtahide mustaqillai, mai cin gashin kansa ne shi ma. Ya mutu a shekara ta 310 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam. Shi ne yake kira Sheikhul Mufassirina. Ibn Jarir Tabari ya ruwaito hadisi bi sanadihi an Sufyan da sanadin sa zuwa ga Sufyan, shine suka ce shine Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, wanda yake thiqa ne Hafiz, babban malami a Kufa, ya mutu a shekara ta 160 bayan hijira. An Mansur, shi kuma ya karbo hadisi daga Mansur, shine Ibn al-Mu'tamir Ibn Abdullah al-Sulami, ya mutu a shekara ta 132 bayan hijira. Duk jigajigan malaman hadisi ne. An Mujahid, ya karbo hadisi daga Abul Hajjaj, shine Mujahid Ibn Jabr al-Makhzumi, ɗaya daga cikin ɗaliban Abdullah dan Abbas. Dangane da fassaran fadin Allah Ta'ala, a fara'aitum Lata wal Uzza wa Manata Salisata al-Ukhra, menene Allata din nan? Allah ce a fara'aitum Lata, ku bani labarin Allata wal Uzza, haka kuma ku bani labarin al-Uzza wa Manata Salisata al-Ukhra, da Manata ta ukun tasu, ku bani labarin waɗannan gumaka guda uku, shin suna kashewa, suna rayawa, shin suna amfanarwa, shin suna da siffofi na kamala, ko siffofi na tawaya suke da su? Siffofin tawaya suke da su. To kamar Allah na yin tambaya ne don ya nuna gajiyawar waɗannan al'amura guda uku, da Lata da Uzza da Manat, da Larabawa suka maishe su ababen roƙo, ababen bauta, tare da gajiyawansu, tare da cewa su ba kowa bane ba. An gane ko? To shi Mujahid wajen fassara Allata din nan yace kala kana yalittu lahumus sawika, shi Allata din nan suna ne na wani mutum, kana wanda ya kasance, yalittu sawika, yana yi wa mutane farau farau suna sha a lokacin jahiliya. Idan an zo ziyartar ɗakin Allah, irin ziyartar mutanen jahiliya, sai ya hada musu farau farau, domin as-sawik shine garin alkama da gari na sha'ir wanda ake hadawa da ruwa, ko kace ayi kunun zaki, ko ayi wani abu mai kama da farau farau, dangin abin sha ne wanda yake yin wannan a matsayin hidima ga ɗakin Allah, a matsayin hidima ga alhazai da suke zuwa, maziyarta da suke zuwa ɗakin Allah tun lokacin jahiliya. Wannan shine babban abin da ya miza da shi. Falamma mata, famata, sai wannan mutum yana cikin wannan hidima, sai ya mutu. Da ya mutu, sai suka ga wani sakamako ya kamata a yi masa. Fa aka fu ala kabarihi, sai aka je aka lizanci kabarinsa, sai aka yi mutumi mai sunansa, aka sa masa suna mai Lat. Sai ya zanto ana tabarruki da shi, saboda mai salihin bawa ne, mai salahasa yana ciyasuwa. Da haka sai aka ringa tawassuli da shi, da haka ana roƙonsa kuma shi ba, ana tabarruki da shi. Shikenan, da ya mutu kabarinsa, sai aka je aka zagaye wajen, kawai aka mai da shi wajen bauta. To sai Allah ya saukar da aya ta Al-Qur'ani yana zargin waɗanda suka yi haka. A fara'aitum Lata wal Uzza, kun fahimta da kyau? To wannan ayar za ta takaitu ne kan wancan Lata kawai na lokacin jahiliya, wanda yanzu ba mu da shi a zahiri, ko za ta mamaye dukkan abin da ya kama da shi? To abin da ya kama da shi yanzu ka ga a ma'aunin mutanen jahiliya din can, shi Lata din nan menene matsayinsa? Salihin bawa. Da ya mutu, sai sai ga me ya kamata a yi masa? Alizinci kabarinsa. Aka je aka yi hidima wa kabarin, aka yi gini. Shine abinda Imam al-Qurtubi yake kawowa cikin tafsirinsa, cewa duk gine-ginen nan da ake akan kaburbura, a yi gina, a yi taki, a yi menene, yace abu ne wanda yan jahiliya ne suka samo shi. A lokacin jahiliya, kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka yi wannan. Yana daga cikin manufar turo annabi, dan idan ya zo ya rushe wannan, kuma da ya zo kuma duk ya rushe wannan din. Har Uzza din nan a can take wajen Fa'if, wani ɗakin bauta ne wanda da wata mace a ciki ana bautata mata, annabi ya tura Khalid ibn al-Walid ya je kai farmaki, aka rusa ɗakin. Wanda abin da ake kenan, rundusa waɗannan ake gaba ɗaya. Wani hukuncin irin waɗannan ɗakuna da aka yi, ko gidaje, ko abin nan da aka gine-gine da aka yi akan makabarta, hukuncinsu a shari'a shine a rushe su, shine ibada. Rushe su shine ibada. An gane ko? Annabi ya tura aka je aka rushe inda wannan Uzza din take, ya tura Khalid ibn al-Walid. Shine ce kana yalittu lahumus sawika famata fa akafu ala qabri. Wa kaza qala Abu al-Jawza, haka ma Abu al-Jawza ya faɗa. An gane ko? Abu al-Jawza kuma shine Aus ibn Abdullah ar-Rabai, ya mutu a shekara ta 83 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wasallam. Haka Abu al-Jawza ya faɗa an Ibn Abbas an karbo daga Abdullahi dan Abbas wajen fassara lata, yace kana yalittu tawiqa lil hajj, shi wannan lata din wato ya kasance yana garwaya at-tawiqa garin alkama wato da ruwa ya baiwa alhazai ko ya baiwa muziyarta dakin Allah. Wannan asar na Abul Jawza Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabu tafsir. An gane ku? Wa ne Ibn Abbas radiyallahu anhu ma kala, an karbo hadisi daga Abdullah dan Abbas Allah shi kare da a gare su shi da mahaifinsa. Kale yace la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam za'iratul quburi, annabi ya la'anci mata dake ziyartar kaburbura, wal muttakhizina alaiha al-masajid, da waɗanda suke gina al-masajid, da waɗanda suke rikan masallatai alaiha akan kaburbura, wasuruja, da kuma su kukunna fitulu akan kaburbura din. Malai ce shi wannan hadisi rawahu ahlus sunan, idan an ce ahlus sunan ana nufin Abu Dawud da Nasa'i da kuma Tirmidhi da Ibn Majah, to amma Ibn Majah bai rawaito wannan hadisin ba, sai dai Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i duk sun rawaito shi, haka kuma Ibn Abi Shayba ya rawaito, haka Imam al-Baghawi, haka Imam al-Tabarani da sauransu, amma wannan hadisi da'ifi ne. Kun gane ko? Sai dai kasancewarsa da'ifi baya hana wani bangare daga cikin hadisin ya inganta, shine al-muttakhizina alaiha al-masajid, waɗanda suke gina masallatai. Wannan aila anta ta riga ta tabbata tun hadisin Bukhari da muka karanta a darasin da ya wuce baya, ga kuma fushin Allah ya tabbata akai tun hadisin da ya wuce ɗazu-ɗazun nan. An fahimta ko? Yayi saurana za'iratul qubur, idan an ce za'iratul qubur wato haka ruwayan ta zo, amma akwai wata ruwaya daban wadda ita ta ingata, wato wanda yake cewa la'anallahu zawaratul qubur, zawaratul qubur wannan ta ingata, zawaratul qubur kenan, wato wanda siga ta mubalaga kenan. Sai zanto ana nufin mata dake yawaita ziyartar kaburbura, waɗannan Allah ya la'ance su kenan. Karkashin hadisin sai mu fahimci cewa mata in za su je ziyartar kabari babu laifi su je, amma in suka yawaita kuma la'anta za ta hau kansu, saboda siga ta mubalaga. La'anallahu zuwaratul qubur, Allah ya la'anci masu yawaita ziyartar kaburi cikin mata kenan banda maza, domin zuwaratu ya zanto lafazi da abin nan ne siga ne na mata. To da haka dai dangane da ziyartar mata kaburbura, wannan malamai sun yi sabani maganganu ɗai-ɗai har guda hudu, da waɗanda suke ganin haramun ne mata su je, da waɗanda suke ganin ja'izi ne mata su je, da waɗanda suke ganin mustahabi ne da kaza, da waɗanda suke karhantawa. Amma dai magana mafi inganci shine ja'izi ne mata su je ziyartar kaburi, ya halatta idan mace ta je ziyarta makabarta, saboda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wata mace tana kuka wurin wani kabari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita, ki tsoraci Allah, ki nemi lada game da rashin da kika yi. Sai ta ce masa iyyaka anni fa innaka lam tusab bi musibati, ta ce tafi ka bani wuri, dan ba naka ne mutu ba, shi yasa kake mun wannan magana. Ta faɗi wannan magana bata san annabi wani ba, sai bayan annabi ya tafi sai aka ce da ita, wanda kika faɗa maganan nan fa annabi ne fa. To shikenan sai ta tafi kuma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, tana ba da uzurin cewa bata san shi ne ba, sai annabi ke ce mata inna masabaru inda sadamatul ula, ayi hakuri ana yin sa ne tun kisnewan farko, ma'ana lokacin da abu ya faru ya kamata ayi hakuri, ma'ana ya kamata tun lokacin da aka miki mutuwa kin hakura da sauransu. To a shahid cikin hadisin annabi ya same ta a wurin kabari tana kuka, bai hana ta ba, abin da ya hana ta shine mai kukan da take yi, yace mata ittaqillaha wasbiri, ki tsoraci Allah kuma ki yi hakuri, amma bai ce mata ba kar ki je ziyara, da a ce zuwa ziyara ga mata bai halatta ba, da annabi ya halatta, ya hana ta. To kaga wannan nassun ne fi mahallin niza, shi ba nass fi mahallin niza. An fahimta ku? Sannan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na hana ku ziyartar kabari a da, amma yanzu ku je ziyartar kabari, duk da lafazin cewa fazuruha lafazi ne da ya shafi maza, amma mata sun shiga ciki, domin ka'ida dukkan lafazin da ya shafi maza mata na iya shiga, amma wanda mata ya shafa kadai maza ba za su shiga ciki ba. Duk abin da ya shafi maza mata na iya shiga ciki, sai an samu dalili da ya keɓance su, amma abin da ya shafi mata kuma ya shafe su ne su kadai. An fahimta ku? To da haka kaga za'iratul qubur wannan bai inganta ba, amma zuwaratul qubur wannan ya inganta. Zuwaratul qubur, zuwaratul qubur wannan ya inganta. Almuttakhizina alaiha suruj, kunna fitlu a makabarta, shi ma wannan da wannan lafazin bai inganta ba. An gane ku? To amma kunna fitlu a makabarta, wannan kuma ɗabi'a ce ta 'yan mushan, su kai fitlu kala-kala su sa a makabarta, su kukunna kendira. Dan haka duk waɗanda suka yi wannan, duk da wannan hadisin sigarsa bata inganta ba, amma hukuncinsu ya shiga cikin ƙarƙashin sauran umumat hadisai da suka ga mai hukunci gaba ɗaya, kamar su hadisin kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin finnar, duk sun shiga ƙarƙashin wannan, shi ma bai halatta ba. Sai dai lokacin da muke karatun ahkamul jana'iz mun yi maganar cewa akwai waɗansu suka yi tambaya kan cewa akan samu a yanzu tilasta sa a kunna fitilu a makabarta saboda mutanen da suke wa mamata ta'addanci su je idan an binne mutum su tone kabarin su dauki wani sashi na jikinsa don saboda tsafi da sihiri. To a sakamakon haka sai ya sa tilas wani lokaci a waɗansu makabarto a kunna manya-manyan fitilu ba don komai ba, sai don wato su zanto tsaro ga irin wannan masu shiga makabarta. To wannan idan tilasta sa aka yi haka ba wata hanyar da za a magance wannan sai wannan, to wannan kuma babu laifi. Sai dai kuma da rana a kashe, saboda ya sha bamban da irin kunna fitilun da ake don girmama kabari. Dan masu kunna fitilu don girmama kabari dare da rana ba sa kashewa. Sannan kuma wato har mutum ba kance yake yi ko ya wakafi na dukiyarsa don saboda a sai mai ko a sai lagoni da za a riga kunna wannan a ci balbal din a makabarta, yana ganin aikin lada ne yake. To kaga wannan wata ibada ce mai zaman kanta wanda wannan wato ya kamata kenan a nisance take. Kun fahimci wannan da kyau? Yanzu dai karkashin wannan babi ga masail, fihi masail. Al'ula tafsirul awsan, a karkashin wannan babi mun fahimci fassara na menene al'awsan, wato gunki, wato abinda ake nufi da al'awsan jam'i ne na al'wasan. Al'wasan kuma ana nufin gunki, ba wai gunkin da yake da sassaƙe a gabanka ba, wanda aka sassaka aka ajiye shi a gabanka yana da inuwa da mutum-mutumunsa gabanka, wannan shine as-sanam a larabci. Amma al-wasanu shine dukkan wani wanda koda baka ajiye shi a gabanka ba, amma yana da matsayi a zuciyarka, ka ba shi sifa irin sifar Allah. Yanzu wannan ka rike shi a matsayin mai gunki kenan, wasan. Mu a Hausa da wancan mai mutum-mutumi da wannan duk muna kiransu da suna mai gunki, ba abin da za mu faɗa sai gunki. Amma su Larabawa sukan warware al-wasan sai zanto wanda kaga matsayinsa a zuci, a zuciyarka ka ba shi matsayi irin na Allah. Ittakhadtahu wasanan kenan, ka rike shi a matsayin wasan koda babu mutum-mutuminsa a gabanka kenan. An fahimta ku? Al-thaniya, mas'ala ta biyu, tafsirul ibadati, mun fahimci fassarar ibada a cikin wannan babi. Wato abinda ake nufi da ibada kuma shine ghayatul khudu'i wa ghayatul tazallul, kululun kaskantar da kai wato ainihin ga abinda kake bautata ma din, duk abinda ka risuna masa risunawa ta ƙarshe, to ya zanto ka bautata masa kenan. Wanda galibi waɗanda suke rikan kaburbura abinda suke yi kenan, za a ga suna ladabi a wurin kabari irin ladabin da ba sa yi a ɗakin Ka'aba. An fahimta ku? Idan ka je ka same su a jikin kabarin, ko sun zagaye kabarin, ko sun rike ginin da ke jikin kabarin, risunawar da suke a wajen da kuka da suke a wajen, yadda zuciyarsu tana ta yi da wurin, ba sa irin wannan idan sun zo ɗakin Allah Ta'ala. As-salisa, mas'ala ta uku, annahu sallallahu alaihi wa sallam lam yasta'iz illa mimma yakhafu wuqu'ahu, lalle annabi bai isti'aza ba sai ga abin da yake jin tsoron aukuwarsa. Wato yana jin tsoron faruwar abin, shi yasa har yayi isti'aza na cewa kar abin ya faru dangane da kabarinsa, amma bai isti'aza na rashin faruwar abin ba ga sauran kaburbura, don haka sai ake yi a waɗansu kaburbura ko da ba ya na shi kabarin ba. An gane ko? Ar-rabi'a, mas'ala ta hudu, qarnuhu bihadha ittikhaza quburil anbiya'i masajida, annabi ya kawo la'anta ko ya kawo maganan fushin Allah sai ya gwama hakan da cewa hakan na tabbata ga wanda suka riki kaburburan annabawa a matsayin mai masallatai. To ko mun faɗa cewa rikon kabarin annabawa a matsayin masallatai, imma dai ka gina masallaci a wajen, imma kuma koda ba masallaci ka je ka yi sallah a wajen, to ka rike wajen a wajen masallaci kenan. An fahimta ku? Al-khamisa, mas'ala ta biyar, zikru shiddatil ghadab min Allah. An ambata mana a ce Ubangiji Ta'ala na yin tsananin fushi. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ko mun riga mun faɗa din nan, fushi din nan sifa ne na Allah da ya dace da shi, ba mu san yaya kaifiyar fushinsa yake ba, subhanahu wa ta'ala. Amma dai abin da yake wajibi mu yi imani da shi, lalle fushinsa ya sha bamban da fushin halittunsa, don shi Allah ta'ala laysa kamithlihi shay. As-sadisatu, mas'ala ta shida, wa hiya min ahammiha, yana daga cikin mafiya muhimmancin mas'aloli kuwa, ma'rifatu sifati ibadati llati allati hiya min akbaril awsan, sanin cewa mutane sun bautata malata, ga kuma abinda suka yi din ya zama bauta shine luzuntan kabarin, shi aka mai da shi ya zama shine mai bauta din, ba wallahi ne sai in sun yi sujada a wajen ba, luzuntan wajen kansa bauta din ne, wanda ita latin nan min akbaril awsan ita ce mafi girman gunki da Larabawa ke gani da muhimmanci. As-sabi'a, mas'ala ta bakwai, ma'rifatu annahu qabru rajulin salih, mun gane cewa Allah din nan fa kabari ne na wani salihin bawa. Bayan an yi kabarin ne da mutane suka lizunci wajen, daga baya kuma sai aka ga ya dace a yi mutumutuminsa, amma dai zuciya dai tana hararo shi wannan kabarin ne. Asali dai kaga botan kaburbura aiki ne na mutanen jahiliya ke. As-samina, mas'ala ta takwas, annahu ismu sahibil qabri, mun fahimci cewa Allah din nan suna ne na shi mai kabarin. Wa zikru ma'ana tasmiya, ko mun fahimci me yasa aka rada masa suna Allah, li'annahu kana yalittu as-sawiqa, daga latta yalittu ko yaluttu a larabci, to amma ismul fa'il da sai zanto Allahu ai shadda akan ta, to amma suka ce an yi takfifi li kasratid dawrani alal alsina, an shafi shiddan dake kanta saboda yawan maimaituwar kalma akan harshe, yawan maimaituwa kuma ba zai ba da dama kullun ayi tashdidi ba sai a shafi shadda. At-tasi'a, mas'ala ta tara, la'anhu zawaratul qubur, annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci zawaratul qubur, matan da suke yawaita ziyartar makabarta. Al-ashira, mas'ala ta goma, la'anhu man asrajaha, annabi ya la'anci wanda ya kunna fitila a makabarta don girmama kabari. To wannan mun ce lafazin la'anta dai bai tabbata ba, amma cewa kunna fitina wannan, kunna fitila wannan laifi ne, wannan kun zai iya shiga cikin sauran umumat waɗansu hadisan daban kamar yadda bayani riga gabata. Babu ma jaa fi himayat al-mustafa sallallahu alaihi wa sallama janabat tauhidi wa saddihi kull tariqin yusil ila shirk, wannan babi zai magana dangane da maja a irin abin da yazo na dalilai na shari'a, fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wa sallam, wajen kariyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, janabat tauhid, game da bangon tauhidi, janab da janib duk ɗaya ne, wato yadda annabi ke bada kariya ta musamman ga ginin tauhidi, wa saddihi kull tariqin yusul ila shirki, da yadda annabi ke toshe kowace kofa da ke iya sadar da mutane zuwa ga shirka. Wato domin annabi nuna wa al'ummarsa cewa mafi girman abin da ake saba ma Allah da shi shine me, shine shirka. To da haka sai annabi zai, sai za a yi ta kawo mana dalilai da suke nuna yadda annabi ke bada kariya ga tauhidi, saboda taba bangon tauhidi shine farar da mai cikin kasa kenan, shirka, da kuma yadda annabi ke toshe kowace kafa da ya san za ta kai mutum zuwa ga shirka. Lafazin al-mustafa asalinsa al-mustafa bitta, sai aka yi ibdalin ta din ta zanto sa al-mustafa, wato aka yi ibdalin ta din ta zanto ba, wato da musamman, wato yadda annabi ke bada kariya game da tauhidi kenan. Wa qaulillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ubangiji ta'ala ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hakika tabbas manzo ya zo muku min anfusikum, daga cikin kawunanku. To idan ce daga cikin kawunanku, yana ɗaukan mana guda biyu, ko dai daga cikin kawunanku ku mutane, ko kuma daga cikin kawunanku ku larabawa. Yanzu ana nufin manzo ya zo muku daga cikinku ko bil adama, ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne, ko kuma manzo ya zo muku daga cikinku ku larabawa, ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balarabe. To wace mana ce cikin biyu za ta fi fadi kenan? Ku mutane kenan, wannan ita ce za ta fi fadi. Saboda malamai ma sukan kara bayani, suka ce idan an ce min anfusikum ko min anfusihim, manzo ya zo daga cikin kawunansu ko kawunanku, lallai ana nufin mutane. Amma da an ce rasulan minkum ko minhum, sai zanto ana magana ne da wa? Larabawa. Dallati laqad manna Allahu ala almu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kaga rasulan min anfusihim, suwa kenan? Mutane. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yazama suwa kenan? Larabawa. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, larabawa kenan. Amma idan ce min anfusihim, mutane gaba daya kowa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hakika manzo ya zo muku daga cikin kawunanku, daga cikin ku mutane. Shi manzon nan da ya zo, azizun alaihi ma anittum, abinda duk zai zanto ya wahalshe ku, azizun alaihi, yana nauyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana annabi yana damuwa ga dukkan abin da ya san zai wahalshe ku. Abinda zai wahalshe ku din nan, ko a duniya ko a lahira. To menene cikin dangin abin da ke wahaltar da bani Adam? Menene abin da ake ganin zai fi zama mafi wahaltasuwa? Shine abin da zai dawo marwa mutum shiga wuta ba fita har abadan abada. Wanda menene zai haifar da wannan kuma? Shirka. To kaga shine himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallama, himmat tauhid, wasaddihi kull babin kull tariqin yusul ila shirk. Wato yana daga cikin ku abin da zai damu annabi idan kun yi, shine mai shirka. Domin azizun alaihi ma anittum, abin da zai wahalar da ku, to zai damu annabi. To babu ko abin da zai wahalar da mutane sama da shirka. Domin dukkan abin da zai wahalar da kai, wahala dai in ta duniya ce, wannan dawa ba da goma ake ciki ba. Wahala ta lahira ita ce ake jin tsoro. To babu abu mai wahalarwa a lahira sama da shirka. Saboda idan mutum ya shiga bauta babu fita, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Azizun alayhi ma anittum harisun alaykum. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadayi gare ku, ma'ana harisun ala hidayatikum. Annabi mai kwadayin shiriyar ku ne ku mutane, yana tsananin kwadayin ya ga mun shiriya sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ya kai matuka wajen bayani, dan haka bai rage komai ba cikin abin da Allah ya masa wahayi. Wato ababen da ya sa annabi ya isar da wahayi bai rage komai ba suna da yawa. Farko dai yana ji mana tsoron duk abin da zai wahalar da mu, wahalar nan ko karama ce ko babba. Dan haka kenan ba zai gajiya ba wajen mai gargadi. Sannan kuma yana tsananin kwadayi a gare mu na mu zama mai shiryayyu, harisun alaikum. Da kaga ba zai gajiya ba wajen bayanin duk abin da yake shirya. Baya ga haka Ubangiji ya yi masa umarni, yace ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatan. Ka isar da dukkan abin da Allah ya maka wahayi, domin da yace balligh, ka isar da ma unzila ilayka, abin da duk aka yi maka wahayi. Kaga ma din nan ismul mausul ne, wanda ismul mausul siga ce daga cikin sigogi na umum, ba wani dangin abin isarwa wanda annabi rage bai isar ba. Don Allah ya ce komai karka rage ka isar, da haka Allah bai karɓi rayuwarsa ba sai da ya kammala isar da komai. Abu Zurul Ghifari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin mu bai bar dukkan wani abu na alheri ba sai da ya fadakar da mu, bai bar dukkan wani sharri ba face sai da ya ja hankalin mu kar mu kuskura mu. Yace kai ko da tsuntsu ya gitta, annabi ya san akwai wani ilimi tattare da rayuwar tsuntsun nan, sai ya ce mana kaza jikinsa sallallahu alaihi wasallam. Kuma annabi da kansa yake cewa Allah bai taba turo wani annabi ba illa kana haqqan alaihi an yunzira ummatahu sharra ma ya'lamuhu lahum wa yadullahum khayra ma ya'lamuhu lahum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sai ya zanto wajibi ga annabin nan ya fadakar da mutane sharrin abin da ya sani zai shafi mutanen, ya nusar da su alkhairin da ya sani cewa zai amfana da su. Ba wani annabi face sai ya zanto wannan shine sifarsa. To yanzu wanda dukkan waɗannan siffofi suka tattaru a kansa, zai iya yiwuwa ya rage wani abu na addini ya mutu ba tare da ya isar da shi ba? Kaga babu yadda zai yi harke. Ga shaida daga bakin Ubangiji, ga shaida daga bakin shi manzon Allah ɗin da ya tara mutane a aikin haji, hajinsa na bankwana, ya faɗi kaza ya faɗi kaza, ya ce wa mutane hal ballagtu na isar, mutane su ce na'am, ya ce Allahumma fa shahada, ya daga hannunsa sama ya ce ya Allah ka zama shaida. Idan ya isar ya isar ya bayani ya ce na isar, su ce e ka isar, sai ya ce Allahumma fa shahada, ya daga ɗan yatsansa sama ya karkato shi zuwa ga mutane Allahumma fa shahada. Ma'ana yana nuna Allah na yana kenan sama kenan Allahumma fa shahada. Idan ya daga ɗan yatsansa sama sai ya karkato shi zuwa ga mutane ya Allah ka zama shaida kansu kenan. To Allah kuma zai karɓi rayuwarsa, sai ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Shi kuma yace taraktum alal muhajjat al-bayda laylaha ka nahariha la yazigu anha illa halik. Kuma duk sahabbai suka bada shaida. Yanzu duk da wannan kuma sai wani yazo ya makalkalo wani abu ko wani hatimi ko wani wurdi yazo gashi annabi bai faɗa ba, yazo yace ga wani abu kuma sunansa alheri, duk ya zai da waɗancan nasoshin na Qur'ani, ya zai da waɗancan hadisan, ya zai da maganganun sahabbai, ya zai da maganganun tabi'ai. Wancan nasoshi na Qur'ani da na hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai, su Imam Malik ibn Anas zai karanta, sai yake cewa ma lam yakun fi zalika al-yawm dinan la yakunu al-yawm dinan. Duk abin da bai zama ba addini da can lokacin annabi, a yau ba za a kawo shi bai zama addini. Yace kuma lan yusliha akhira hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha, ba abinda zai gyara karshen al'umma sai abinda ya gyara farkonta. Me ya gyara farkonta? Qala Allahu qala Rasulullahi. To abinda zai gyara karshe kuma shine kuma qala Allahu qala Rasulullahi. Da ka jajibo wani abu daban sabanin qala Allahu sabanin qala Rasulullahi, ka dulme da mutane cikin ramin halaka kenan, har abada ko ba su ba shiriya. To wannan shine hakikanin gaskiya. In za a koma Qur'ani da hadisi sai a fahimci kowace matsala ta addini. Amma da an koma mafarkin wane, tunanin wane, falalar wane, shehi wane, dariƙar wane, to wallahi ba shiriya har abada. Har mutum ya mutu ba zai shirye ba. Wallahi matukar mutum zai koma mafarkin wane, tunanin wane, to ya gama yawo. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Haka Allah ce ku bi abinda aka saukar daga wurin Ubangijinku. Ka san kuma mafarkin wani ba saukakke bane ba. Wa la tattabi'u min dunihi awliya, kar ku bi waɗansu waliyai kishiyan Allah, kar ku bi waɗansu ababen bi, ba Allah ba, ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Allah fahimtar da mu. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, annabi yana kwaɗayi akan shiriyarku. An gane ku? Bil mu'minina ra'ufur rahim. Sannan kuma dangane da mummunai shi Annabi sallallahu alaihi wasallam mai rahama ne, mai ra'afa ne, mai rahama ne. Ra'afa shine tausayi, rahama jin kai. Da ra'afa da rahama duk ma'anarsu suna kusa da juna. Sai dai ita ar-ra'afa tafi tausayawa da ke cikin tiyafi na ar-rahama. To Allah siffanta annabi da cewa ra'ufun ne kuma rahimun ne. To abin da ake kira da ar-ra'afatu ko ar-rahmatu shine riqqatul qalbi nahwa al-marhum lahu, wato zuciyarka ta tausasa ma wanda kake jin tausayin sa kenan. to annabi yana da yawan tausasawa mutane sallallahu alaihi wasallam. Abu na duniya baya so ka wahala ballantana kuma abin da shafi na lahira. Idan aka ce a shar'anta abu, annabi baya son a dora maka abin da ba za ka iya ba cikin shari'a. Shi yasa ko ya dauki ibada yana yi shi kadai, yana jin tsoron kar a wajibtawa al'umma. Shi yasa da ya fito cikin dare ya kiyamul laili mutane suka bi shi, washe gari adadi ya zo, washe gari adadi ya cika masallaci ya cika. Rana ta hudu da aka cika masallaci har waje sai annabi ya fitowa. Sahabbai suka ce dan me baka fito muka kiyamul laili? Yace na ji tsoron kar in fito a wajibta muku. Yan an wajibta ba za ku iya ba. Yanzu me yasa annabi ya wannan?
Rahama
da tausayi. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Da haka yana da yawan tausayawa al'umma. To haka abin da ya shafi duniya kuma annabi yana da yawan tausayawa al'umma. Ko abu ya shafi duniyarka, da annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga cikin masallaci yace dukkan wanda ya mutu cikin musulmai ya bar dukiya ta magadansa ce a raba musu, wanda ya mutu ya bar bashi to yazo in biya masa, wanda ya mutu ya bar ƴaƴa ba mai kula da su a kawo su nan gurin mu kula da su. Sallallahu alaihi wasallam. Mene ne wannan tausayi ne ko rashin tausayi? Bil mu'minin da ra'ufur rahim kenan sallallahu alaihi wasallam. Yanzu ko gwamnati sai za ta yi wannan ai za ta wahala, amma annabi ya ɗaukan wa kansa wannan nauyin sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine abin da aka ce annabi ya faɗa wa mutane, ya faɗi siffofinsa na kamala. To shine aka ce a nan gurin mun samu siffofi guda nawa. Na farko ga siffa ta risala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bayan kasancewarsa rasul sai aka ce kuma bashar ne shi, dan an ce min anfusikum. Sai kuma aka ce azizun alaihi ma anitum, siffa ta uku kenan. Abinda duk zai wahalar da ku, annabi baya san wannan abin. Sannan kuma harisun alaikum, annabi mai kwadayi ne ga mutane bisa ga su samu alkhairi, alkhairin duniya ko na lahira. Sannan kuma raufur rahim, shi mai rahama ne mai jin kai. Siffofi guda nawa kenan? Guda biyar. Wannan siffofin guda biyar duk siffofi ne na annabi, wanda suna daga cikin abin da suka sa cancantar sa zama khatamul anbiya'i wa imamul mursalina. To kuma kafin Allah ya tabbatar masa da su, sai da ya amfani da harfu tauki da dalilai na taukidi na karfafa magana har guda uku. Farko rantsuwa, na biyu ga lam, na uku ga kat. Domin duk inda aka ce laqad ja'akum, kafin a faɗi la ɗin nan ana kat a cikin ƙasa, ba zai yiwu ba. Kai ka je kai ta ɗagawa bid'a tutarta, kana kaɗa mata ƙararrawa, mu kuma insha Allahu muna nan sunna muna ta ɗaga tutarta kuma muna kaɗa mata ƙararrawa. Kai ka ce abu wane, mu ko mu ce abu annabi? To daga baya sai mu gani, za mu sani. Sannan man kallo adadan, man adafu nasarar wa kallo adadan, daga baya za a gani man huwa ahada sabila. Kace da su hasbi Allahu, Allah ya ishe ni, la ilaha illahu, ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi, alaihi tawakkaltu, kuma ga Allah na dogara, wa huwa rabbul arshil azim, shi Allah shi ne rabbul arsh, ubangijin al'arshi al'azimi, wanda shi al'arshin mai girma. Domin al'azim nan gurin siffa ne na al'arshi. Faqul hasbi Allahu, lafazin hasbu yana nufin isarwa, gamsarwa. Ba mai isar maka ya gamsar maka wajen biyan bukatunka wanda ka sani da wanda ka jahilta saiwa sai Allah. Ko annabi ba a jingina masa hasbu, Allah kawai ake jingina wa mai hasbu. Da haka Allah ce da annabi, ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allah ya wadatar da kai, haka Allah ya wadatar da waɗanda suka bi ka cikin mummunai. Ba sa neman wani wanda ba shi ba, ba sa neman kariyar wani wanda ba Allah ba. Ƙarshen tauhidi kenan, hasbu na Allah ne kadai. Lokacin da aka ce da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, me ya faru? Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu huwa ni'mal wakil. Shi yasa da an kawo hasbu sai a kawo dogara, dan hasbuna Allah ne shi kadai, dan haka dogara kuma ga wazai
Allah.
Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil, basai ba hasbuna Allahu wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan, ba sa kirga kowa, Allah shi kadai, ba kama kafan kowa ba, Allah kadai ya ishe su. wa ni'mal wakil, ko madalla da abin dogara in ya zanto shine Allah, me ya sakamakon da suka gani tun a duniya kafin aje lahira, fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin azim. Tun a duniya kenan fa suka ga sakamako, in qalabu bi ni'matin min Allah, sai ga ni'ima gagaruma daga wajen Ubangiji, shine suka ci nasara wajen yaki, wa fadlin suka samu falala shine ganima, lam yamsashum su, ba a cutar da su ba, wallahu dhu fadlin azim, sakamakon me sun yadda Allah shine hasbu dinsu. Ai duk wanda kace zaka rika ba Allah ba kan ya biya maka bukatunka, za a yi yawa ya kasa jin wani, idan kuka yi yawa kuka yi yawa sai ya kasa jin wani, amma Allah duk yawan ku tafa, kuma za ku tattaru ku mabiyansa shi wannan shehin ko waliyin, ko dai zanto Balarabe ko ya zanto bakin fata, ba haka bane ba? In ya zanto Balarabe kaga kai farin fata ba zai ji yaranka ba da wuri, ai ka bakin fata ba zai ji yaranka ba, tunda bai rayu a garinka ba, sai ya fara hansan bukatun wa kafin a zo kanka, kuma al'amura sun kare. Wannan fa in ma akwai kenan, ko yan garinsu shehi ya tashi ya girma a Maroko, kai kuma kana daga Kano, dan Allah suwa zai farewa ta goma shi yan Maroko ko yan Kano? Ya zai tuna da kai da wuri, ina zai tuna da kai? Wannan fa in ma yana da shi ba, muna kaddara in yana da akwai ballantana bai da komai. In ma yana da shi kenan, to ballantana ko bai da komai. Saboda haka ya kamata duk waɗanda ake ruɗa ɗin nan su gane irin waɗannan al'amura. Amma Ubangiji ta'ala duk yawan mutane la takhtalifu alaihi al-alsin, wato har suna ba sa rikice ma Ubangiji, kafin kafirta ya san meke cikin zuciyarka subhanahu wa ta'ala, kafin kafirta ya san bukatunka. Shi yasa annabawa da dama addu'a su ba sa faɗa, sai su ce ya Allah kai ne Allah, wai bukatar ta biya kenan. Ya Ubangiji ina roƙonka dan Allah kai kai ne Allah, ba sai ya ce ba ni kaza ba. Annabi Ayyub cuta take damunsa, sai ce ya Allah cuta dai tana damuna, ba sai ya ce ba warkar, ya san me yake nufi, yace rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin wa anta arhamur rahimin, cuta dai ta shafe ni, kai kuma kai ne mafi rahama, me yake nufi kenan? To Allah ko yace, Allah ya fahimci me yace, kafin ya faɗa ya sani subhanahu wataala, sai ce fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikran lil abidin. Yanzu cikin abin da Ayyubu ya faɗa duk mun fahimci wannan, shi cewa kawai annima sami dur, cuta ta dame ni, sai muka fahimci cutar jiki, ashe banda ita zuciyarsa ta kunshi rashin iyali ma ya dame shi, tagayyaran iyalinsa ma ya dame shi, amma wajen ansawa sai Allah ya ce ga abubuwan da suka dame shi kuma duk mun bashi, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin. To waye zaka roka wanda ba Allah ba kuma ka wannan, kuma sai ka rasa wai dan Allah menene damuwarka kai bawa, idan an ce abota Allah shi kadai shine sai ka ji haushi. Yanzu wannan kana san Allah kenan, kana ganin girman Allah kenan, to akai a so Allah kawai sai ka ji ka damu, kar abu kowa sai manzon Allah, sai kawai ka ji ka damu, wai dan me za a ce kar abu kowa sai manzon Allah? Yanzu musulunci kana nan kenan, ya zaka yi musulunci ka inganta a ce maka kar abota kowa sai Allah, kar abu kowa sai manzon Allah, duk abin bi da nawa da naka da namu da nasu muwatsar mubu manzan Allah, da ukulla kaulin inda kaulin Muhammadi wa ma aminun fi dini hika mugamiri, sai ka damu, sai ka damu. Yanzu idan an faɗo wannan, to yaya musulunci ka zai tsaya da gindinsa kenan? Lokacin da na ce fa a kyale shehinka, a kyale ɗariƙanka, ba ta ne ga tawa a zo abi ba, ba ta ne ga shehina a zo abi ba, ta ne abuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wani shehi a masa tawaye abu manzan Allah. Wannan shine bayanin, ba wani sabo aka kawo maka ba, domin ina ka na damuwa? Manzan Allah ne baka so, ko kana sa ran samun wani abu a wurin shehinka sama da abinda zaka samu wajen manzo Allah. Allah ya tsare mu.
Amin.
Da aka ce fa qul hasbiyallahu la ilaha illahu, alhasbu na Allah ne shi kadai. Alayhi tawakkaltu, da haka suka ce hasbiyallahu anan mubtada ne da khabar. Allahu lafzul jalala shine mubtada. Hasbi shine khabar, domin suka ce hasbu din nan na kira ne, ko da ki an yi idafan sa ila ma'rifa shine ya'ul mutakallim. La ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Lalle gare shi na dogara shine kuma wato wanda yake ubangijin al'arshi mai girma. To kaga ne ya nuna al'arshi mai girma, a wani wurin kuma ya ce al'arshi yana da girma. Al'arshi kai majid ne, zul arshil majid fa'alul lima yurid. An fassara al'arshi da cewa al-majid, an fassara shi da cewa kuma wato al-azim, a wani wurin kuma an fassara shi da cewa al-karim ne. Wato duk wannan sufofi ne na al'arshi, saboda duk cikin halittar Allah al'arshi shine mafi girma. An fahimta ko? Halittar sammai da ƙasa, cikin halittun da muke gani sammai da ƙasa sun fi komai girma. To abin da ya fi dukkan samman nan girma kuma shine kursiyu. Shi kuma kursiyu ba shi ne al'arshi ba, kursiyu da ba al'arshi daban. Kursiyu shi kuma yan hada sammai bakwai da kasai gaba ɗaya ya fi su. Dan Allah ce wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda, kursiyun Allah ya yalwace sama da kasa, ma'ana ya fi girman su. To kursiyu din nan duk girman su shi kuma kasa da al'arshi yake wajen girma. To Ubangiji kuma ya daidaita kan al'arshi, yana saman al'arshi, ba abin da ke sama da shi Ubangiji ta'ala. Domin haka shi yake kewaye da komai, amma ba abin da yake kewaye da shi cikin halittunsa subhanahu wa ta'ala. Amma idan ka ce yana cikin masallacin nan, yana ɗakin ka, yana masallacin wane, ginin masallaci ya kewaye shi kenan. Shi ko Allah ta'ala ba abin da yake kewaye da shi. An fahimta ko? Shi ne ke sama da komai, muhitun bil kafirin. Muhitun ma da kowa da kowa, Allah na kewaye da komai, amma ba abin da yake kewaye da shi. Amma ya kai shi gidanka, ka kai shi masallacinka, to wani abu na kewaye da shi kenan. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أنكروا حديث دعا أبو هريرة الله شكار إداء قريسي يأتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تجعلوا بيوتكم قبورا, kada ku mayar da ɗakunan ku su zanto kaburbura. Me yake nufi da wannan? Inda ba a sallake, ma'ana ku rinka yin sallan nafila cikin kaburbura, a cikin ɗakuna, kar ku mayar da su tamfar kaburbura. Wannan hadisi ya zo cikin Sahih Bukhari, annabi ya nuna cewa afdalu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubati, illa al-maktuba, mafificiyar sallarka inda za ka yi ka samu lada ba kamar ɗakin ka, sai in tafarilla ce tafi lada a masallaci, amma in nafila ce a ɗaki tafi lada. Da ka zo masallaci ka yi sallan nafila, gara ka tsaya a ɗakin ka yi sallan nafila tafi lada. In kuma tafarilla ce ka zo masallaci ka yi shi ne ladan ta. To sai dai akwai nafulfulin da an sunnanta yin su a taro. To su wannan duk da su ba sa cikin kamsu salawat, amma yin su a masallaci din kuma ya fi a gida lada, kamar salatu kusufi shamsi, kamar kusufi al-qamari, kamar salatu al-istisqa. An fahimta ku? Wannan dole sai ka je ka haɗu da jama'a. Kamar qiyamu ramadan, qiyamun ladi ake cikin ramadan da daddare din nan, yin ta a masallaci ya fi lada sama da ka yi ta a gida. An gane ku? Sannan kuma sallar idi, yin ta a masallaci ya fi lada sama da kai ta gida. Amma in banda wannan, in na fulfuli ne na yau da gobe, yin su a gida ya fi lada sama da kaji ka yi su a masallaci. An fahimta ko? Sai ya ce la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri ida, kuma kar ku mayar da wato qabrina tamfar idi. Idan an ce idi, wato ku mayar da shi wurin taruwa wurin dawwama, wurin lizinta, tarku mayar da kabari na haka. Domin idi suna ne na zamani ko na wuri, idan aka mayar da wani wuri wurin taruwa, to ya zanto an mayar da wurin idi. Kamar dandali a Larabta ana iya kiransa idi, an san dandali ko wurin da za a mayar wurin wasa ana kiransa idi. Ha kuma idan aka keɓance wani zamani a duk sati ko a duk wata ko a duk shekara, a mayar da wata rana wani zamani don aiwatar da wani abu, shi ma an mayar da shi mai idi. To annabi ya ce kar ku riki kabarina a matsayin idi, ma'ana kar ku mayar da kabarina wurin taruwa ana sowa, kar ku mayar da kabarina kuma wurin lizinta dindindin. Ko da ziyarta ka je kabarin annabi an shar'anta maka ziyarta, amma ba a ce ka lizinci wajen ba. Abdullahi dan Umar in ya dawo daga tafiya sai ya zo kabarin annabi ce assalamu alayka ya rasulullah, sai ya gaba assalamu alayka ya ababakar, sai ya zo gaba kabarin Umar assalamu alayka ya abata, sai ya tafi sa gida. Wannan zaka yi minti dai cikin wannan haka yake ziyara, sai ya gama ziyaran sunna kina kabarin annabi. Duk wani dadewa da kai a wajen ƙara minti biyar, minti goma, gwargwadon adadin mintunan da ka ƙara, gwargwadon yadda ka shiga cikin bid'a. Wallahi tallahi, kana ƙara dadewa, kana ƙara nemewa cikin bid'a ke har sai ka bar wajen. Abinda ake kawo ziyartar kabarin annabi, za ka zo kana mai girmama shi a zuci irin girman da Ubangiji ta'ala ya bashi. Da ka zo wajen assalamu alayka ya rasulullah, magana ta ƙare. Assalamu alayka ya Abubakar Siddiq, magana ta ƙare. Assalamu alayka ya Umar, magana ta ƙare. Tsayawa a wajen ka yi addu'a kansa bid'a ne. Har wani sabani wai da malamai suka yi, wai in zaka yi addu'a ina zaka fuskanta, kabari ko al-qibla? Yawai take addu'a wajen balantana ka tace na zaka kalla. Tsayawa a wajen ka yi addu'a kanta wannan bid'a ce. An fahimta da ke ko? Kuma ga mazauna Madina su ba sa ganin ma kai ta ziyartar kabarin annabi kullun, dan sahabbai ba kullun suke yi ba. Su sahabbai da tabi'ai sun kasance in suka zo masallacin annabi suka yi sallan nafila raka'a biyu, to sun gama ziyartar kabarin annabi. Saboda a lokacin nan ma fa kaga kabarin makwabtaka suke da masallacin, yana ɗakin Aisha, ba ma a fara tashi yadda za a shigo da shi ciki ba, kamar yadda bayanin sai gabata. Amma da sun zo suna ganin kusancin wajen, kuma ba sai sun tashi sun je ziyara ba. Don a fahimtar su, a cikin sallan da kai ta nafila ba ka karanta tahiyya ba? A cikin tahiyya akwai sallama, akwai salati. Zaka ce assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi, kuma zaka zo kai salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. In ma ka je wurin kabarin dama abinda zaka yi kenan, yanzu ka yi cikin sallah. Shine Ibn Taymiyyah ke cewa fiqhun salaf a nan gurin shine salati yana cikin ibada mai girma, haka kuma sallama yana cikin ibada mai girma idan kaiwa annabi. To girman su na ƙara bunƙasa cikin sallah sama da wajen sallah. Saboda haka idan sun yi sawa annabi salati, idan kai salati ga annabi cikin sallah, ya fi kai masa aina wajen sallah. Haka idan kai masa sallama kana cikin sallah, ya fi kai masa me a wajen sallah. Da haka wannan na sallar idan suka yi sun riga sun gama wa annabi komai, me za ka je kai a cikin kabarin yanzu? In ka je assalamu alayka za ka ce cikin tahiyya, kuma ka faɗa. In ka je ƙarƙaranta ka ce ka yi salati cikin tahiyya, kuma ka yi me? To kuma sai me? Ka riga ka gama ziyartar kabarin annabi. Ina fatan kun fahimta da kyau. Imam Malik ibn Anas shi yana ganin ma ka ce na je ziyartar kabarin annabi, sai ku daina faɗin haka. Saboda me ya yi haka tun lokacin da ya zanto da a wurin sahabbai da tabi'ai da an ce na je ziyartar kabarin annabi, a wurinsu suna fahimtan ka je ziyara ta sunna wadda za ka yi masa sallama ka yi tafiyarka. Amma daga baya da bid'a ta fara faruwa, sai idan aka ce na je ziyartar kabarin annabi, sai ya kunshi na je na yi addu'a a wajen. Saboda waɗansu ba su yin addu'a sai sun yi me? To kuma yin addu'a a wajen nan bid'a ne. Da haka sai ya hana, ya ce ku daina cewa na je ziyartar kabarin annabi, ku ce na je na yi sallama wa annabi. D idan ku fito da abin kalalar cewa me yake da anji sallama. Ka duba cikin littafin Al-Qira liqasid ummi al-qura wa sallu alayya, annabi ya ce ku yi mun salati, fa inna salatakum tabluguni haythu kuntum, salatin da za ku yi mun yana isar, yana zo min duk inda kuke. To kaga wannan shine babban abin da salaf suke fahimtar cewa ba sai ka je wurin kabarin ba, zuwa wurin kabarin ba laifi kai ba, amma idan ka zauna a Madina za ka yi sati, kar ka ce kullun sai ka je ziyartar safe daban, ta yamma daban, safa daban, ta yamma daban. Waɗansu alhazan in sun je ko masu umara sai su mayar da duk lokacin bayan kansu salawatu ma sai sun je sun yi ziyara. In kai wannan bid'a kai, idan da ka je garin Madina za ka yi wata ɗaya sai ka je ziyarta kabarin annabi sau ɗaya, ka gama biyan abin da ake bukata na ziyara. Yanzu abu mafi falalashi za ka ribanta shine kiyaye salloli na farilla a masallacin annabi, domin sallah idan ka je kai a can guda ɗaya daidai take da dubu ta garinka ko sama da dubu ta garinka. To kaga bai kamata ka kyadace ba ta wuce ta haka. Kiyaye sallan jam'i cikin masallacin annabi, ko musamman a masallacin annabi ka dace da zama a rauda, rauda tsakanin mimbarin annabi da gidansa, wanda za a ga an bambance kafet din da ke wurin da na sauran wurare. Wannan yana da matukar mahimmanci ka yi sallan nafila a wurin ko karatun Qur'ani, saboda annabi ya ce wannan dausayi ne cikin dausayin aljanna. To wannan wurin da ake so ka lizinta kenan, ka je ma ka yi ni a wannan wajen, wannan alkhairi ne mai tarin yawa. Ka yi karatun Qur'ani, ka yi istighfari, ka yi zikiri, ka yi haylala, ka yi sallan nafila, abinda duk ka samu damar yi na ibada ka yi a wajen. Wannan abinda ake so ka yi kenan, ka je ma ka yi ni a nan a rauda, saboda idan ka baro baka san yaushe za ka sake koma ba. To amma duk waɗannan ababai waɗanda su shari'a ta tanada, sai mutanen mu saboda sun jahilci abin ko malamai sun basu ba daidai ba sai je su kama wani abu. Sai ga mutum idan ya je Madina kawai tambaya ke na wurin ziyara, ya je nan Balarabe ya kai shi nan, duk inda aka je wani tsohon kango kuma yan tasi din nan suna mutanen mu tsiya, su kansu jahilai ne, wallahi sun fi mu jahilci, wani cikin su ya fi Abu Jahil jahilci. Amma da sun ga alhazan mu tunda mu baƙaƙe ne, su kuma farare ce haji ziyara ziyara, abinda yake bukata riyalansa da zaka bashi. Duk inda aka yi wani je wani tsohon masallaci ba ma a jami'a ciki sosai an ya rushe, sai ce ziyara ziyara du'a du'a, sai ka tsaya a wajen sai ka addu'a, maza da mata kuna addu'a, sai kuma ya sake daukan ka a yi ni guda, shi dama ya san kun gilaki zai yi ni guda nawa zaka bashi, ai kudi ne mai yawa ba ruwansa da ka dace da sunna baka dace da shi ma dama ya jahilci sunna, jahili ne shi. Ba kowa bane ba abin da ya sani shi, cutar ma mutanen mu suke yi. Akwai lokacin da mutum za a ajiye shi kusa da harami fa, amma Balarabe cuce ka kusa da masallacin annabi, baka san masallacin ba, sai ka fito ina ne masallacin da ya ce haram, ka ce eh, yanzu mu kaddara daga nan zuwa school of legal studies, ba a kasa za ka tafi ba. To idan ya san baka sani ba, daga nan ka tare taxi ka ce masa can gurin, sai ya ce maka 10 riyal ko 20 riyal, riyal 20 idan ka bashi sai ya dauke ka daga nan gurin, sai ya mike da kai titin Aminu Kano, sai ya mike sai ya zagayo da kai tabata, sai ya sake fitowa da kai tunan kofar, sai ya ajiye ka a ligar. Wallahi haka suke yi mutanenmu, suna cutar mutanenmu. Saboda haka hukumomin alhazanmu suna da bukatan gyara ta yadda za su, ya kamata a ce ana shirya semina ta musamman da za a rinka wayar da kai ga masu umara da kuma alhazai. To amma komai na addini a kasar mu ba a bashi muhimmanci sosai. Yanzu kafin a bude a ce an fara bayar da biza ta umara, ya kamata a ce an tsara wata semina ta musamman da duk mai son umara sai yayi wata yana zuwa yana karban semina ta musamman. Wannan zuwan da zai kullun ana daukan yaje farkon tashi an fara karfe 8 ba a tashi ba sai 10 ko 12, gashi yaje an rubuta ko bai bar wajen ba an rubuta, an kira shi suna lokacin fara da lokacin karewa, sai bai yi fashi ba har kwana 30, sai ya kawo passport ɗinsa sai a yi masa visa. Kaga wannan kowa san zai je ya umara sa insha Allah akan sunna, a neman malaman sunna su nuna masa aikin umara, in za a karantar da kai kwata ya isa ka iya shi, minti 15 ka iya umara, in dai zaka gina ta kan sunna. wallahi minti 15 to amma a gina maka komai a kwatanta maka komai a zana hoton wurin a fitar da komai yadda mutum ya je ya daidai amma da mai zuwa umaran da alhazan da masu aikin hajjin da hukumar alhazan ba ruwan kowa da kowa kowa sai fadin girman kai sai mutum ya zo na cewa ai so 20 ina zuwa aikin hajji amma wallahi kaje sai gaba yadda wafi ba so 20 ina zuwa to me kaje kai tabar Allah Abubakar yace haji kaje ko hajijiya wani ce so 30 yaje umara amma bai gina kan sunna ba kaje kuma larabawa su cuce ka dan mutum na zuwa wai duk inda ga ko wani farin fata ya wani abu shi ma sai jahilai ne a cikin su jahilcin su yafi namu yawa sai kaje kai ta shirme a ci fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum duk inda kuka wa annabi salati zai isar masa ma'ana inda ganin mutum yawa annabi salati zai isar masa sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi rawahu abu daud bi isnadin hasanin wa rawatuhu thiqat bayan abu daud ma imam ahmad bin hanbal ya rawaito shi haka ibnu abi shayba haka abu ya'la min hadisi ali bin abi talib imam an-nawawi ya sahaha shi a cikin littafin al-azkar amma dai hadisi ne hasan kamar da Nasiruddin Albani faɗa cikin Tahzirus Sajid ina ganin saboda lokaci sai mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi yafi mana wannan inni abrau ila Allah an yakuna li minkum khalilun fa inna Allah qad ittakhazani khalila kama ittakhaza Ibrahim khalila wannan cikin darasin baya kenan ko wato abinda annabi ke cewa ina barranta zuwa ga Allah a ce ina da khalili a cikin ku bani da khalil ma'ana Allah ya tsare ni da irriki khalili cikin ku domin khalil shine wanda ake wa kauna ta karshe ko loluwar kauna to ina neman tsari ku a ce wani bawa zan yi wa wannan kaunar ba Allah ba abinda annabi ke nufi kenan domin ubangiji ya rike shi a matsayin khalil kamar yadda rike annabi Ibrahim a matsayin khalil har yake cewa da a ce a cikin ku zan samu khalil da na rike Abubakar Siddiq amma ban rike kowa khalil ba sai ubangiji na wato kauna ta karshe annabi na yin ta ne ga Allah subhanahu wataala duk wanda ba Allah ba to kaunar ta yi baya kenan to a ciki kuma sai a raba ta wannan tafi wannan ta wannan tafi wannan ta Abubakar tafi sauran mutane amma duk da haka bata kai kulla ba wannan yace a cikin malaman sunna akwai masu cewa akwai bid'a muhassana me ye gaskiyar wannan gaskiyar al'amari babu wata bid'a wadda take kyakkyawa wadanda wanda ya fara faɗin wannan magana a iyakacin sani na shine Izzuddin bin Abdul Salam wanda ake masa laqabi Sultanul Ulama cikin littafin sa namanta sunan Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam wannan littafi ne mai kyau kwarai da gaske in ba wannan babin ba da ya saka san bid'a din yake cewa a cikin akwai bid'a kyakkyawa to shi kuma a wurin sa ne al-Imam al-Qarafi shi dan Shafi'iyya ne al-Imam al-Qarafi kuma daga wurin sa ne ya dauko maganar cewa akwai bid'a kyakkyawa shi kuma al-Imam al-Qarafi dan Malikiya ne shi kuma a wurin sa ne su Sheikh Usman dan Fodio suka dauko maganar cewa akwai bid'a kyakkyawa kaji sunsulan maganar dai daga wancan ne na farko to shi kuma tun a zamanin sa an yi masa raddi daga cikin masu masa raddi dan akwai malaman Malikiya kansu kamar su Abu Ishaq Ash-Shafi'i ya yi masa raddi cikin littafin Al-Ihtisam ba wai sunansa ya faɗa karara ba amma dai ya nuna ba wani kaso na bid'a wanda yake sunanta mai kyau da haka ba yadda za a yi bid'a ta zama kyakkyawa saboda hadisin kullu bid'atin dalala kullu din nan siga ce daga cikin sigogi na umu siyaguhul kullu awul jami'u da kuma allazi da allatil furu'u an gane ku saboda haka dukkan bid'a bata ce ba yadda za a yi bid'a ta zama kyakkyawa sai dai batan nan kuma yake da mataki wani batan ya kai ga mutum ga kafirci wani batan bai kai mutum ga kafirci ba wani batan matsayinsa kamar karhanci amma dai dukkan shi dai sunansa bata sai dai a bata din wani bata din ya fi bata an gane ko? Aha. Wannan yace wannan hadisin da muka karanta na yanzu wanda yake annabi ke cewa ku yi min salati domin duk inda kuke salatin ku yana isar mun yace wani malami ya kafa hujja da shi bisa ga cewa wannan na nuna annabi na da rai har yanzu ko yana farki a koyaushe eh wannan kuskure ne faɗin wannan maganar. Annabi ya ce ku yi mun salati duk inda kuke salatin ku yana zo min, cewa yana zo masa ba lalle ne sai in yana dare ba, Allah ne ya san ta yaya salatin ke je masa. Yanzu dole mu yi imani in an yi wa Annabi salati Allah na isar masa wannan salatin, amma kaifiyar zuwan salatin ta kunne ji ai kunnansa bai kai yadda daga nan idan mun yi magana yaji ba. Lalle Allah ya jiyar da shi ta wata hanya wadda ba mu santa ba. Wannan yana daga cikin imani da gaibu, sai dai kai imani da abun a gaibance baka san aya yake ba a fayyace. Kamar yadda Annabi yayi kwana uku ne bai ci abinci ba, yayi misali shine azumin sa fizarci, sai sahabbai suka zo za su yi koyi da shi, yace a kar ku koyi da ni. Sai suka ce to kai ma baka ci abinci, mu ma ba za mu ci ba. Sai yace inni azallu yut'imuni rabbi wa yasqini, aini zan ci gaba da zama ubangiji na ya ciyar da ni ya shayar da ni. To shine kuma kowa ya san ba a kawo masa abinci ya ci ba, amma ya ce Allah ya ciyar da shi ya kuma ya shayar da shi. Shine Ibn al-Qayyim yace dole mai da Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi, amma ta wace hanya Allah ne ya sani. Kaga ba ta baki ba kenan, ba ta hanyar tauna abinci ba, ba ta hanyar makogaro ba, ba ta hanyar harshe ba, an ciyar da shi an shayar da shi ta hanyar da Allah ya sani. To nan ma Allah na jiyar da shi salatin mu ta wata hanya da shi Allah din ya sani, ba ta hanyar kunnansa ba, ba yadda nan kasancewa suna dare ba. Dan idan ka ce yana dare, to ya zaka yi da nasoshin da suka nuna ya mutu? Yanzu kenan ka ce sahabbai sun yi rashin imani, su dauki mutum da ransa su binne shi cikin kabari, ko jaririya da aka binne cikin kabari sai da Allah ya zargi, da larabawan jahiliya suke binne mai ƴaƴa mata, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin. Yanzu Annabi da ransa kenan sahabbai suka dauka suka binne shi cikin kabari, sannan Annabi da ransa kuma shikenan sai a kyale Abubakar ya shugabanci, Annabi da ransa kuma shikenan sai a kyale sahabbai suna ta rudani su rusa wanda zai raba su duk sai kyale su. Wannan duk guluwi ne, yana daga cikin guluwi din, wato wuce gona da iri cikin al'amurra. Idan an bada labari game da lamurran gaibu sai kai imani da wannan, in ba haka ba kafiran da aka jefa a yaki a Badar ma cikin rijiyar Badar, lokacin da Annabi ya je ya tsaya yana musu magana yace abinda na faɗa muku gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba, wannan yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zaka yi da mutanen da suke gawawwaki an riga an binne suke abin nan? Sai ce yanzu da nake maganan nan kai baka fi su ji ba. Ma'ana Ubangiji ya dawo musu da ruhin su ji me wannan maganar, ta wace hanya suka ji Allah ne ya san yadda ya je da su, dan dai a kunyatar da su. Amma wannan yanzu suna dare? Yanzu suna dare ba. Musamman ya iyakance jin da cewa al'ana yanzu. Kaga wannan jin daban ne, sannan yanzu adadin mutane da suke wa Annabi salati. Yanzu ko da mu na masallacin nan kadai idan muka zo muka yi isha'i, lokacin da muka kammala tahiyya kowa yana salati ga Annabi. Kuma Annabi Allah na isarwa Annabi kowa. In Annabi zai je da kunnansa zai ji mu duka? Ba zai yi ba, dan Allah ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. A zuciya ɗaya gare shi dole sakon mutum ɗaya zai iya karɓa, ya karɓi na biyu lokaci guda ba zai yi ba. Ashe Allah na sanar da Annabi yana isar masa, amma kaifiyar ba mu sani ba. Yarda da wannan ya zama wajibi yana daga cikin imani da gaibu. Amma idan ka zo ka ce wannan na nuna na dare kenan, yanzu ka nuna Allah ba ya da kudurar jiyar da Annabi sai yin Annabi na dare, kuma ka nuna dukkan nasoshin da suka nuna Annabi ya mutu, kuma kai ka karaita wannan nasoshin. Kafirai da suka cewa Annabi za ka mutu suke masa alkaba'in cewa zai mutu, sai Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut. An gane ku? Sannan Ubangiji ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khul, kafin ka dama ai ba wanda aka rubuta da dawama. Afa in mitta fahumul khalidu, in kai ka mutu su za su dawama? Kuma yace innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taktasimun. To diya zakai da wannan nasoshin, wannan fassara ce imma an gina ta kan jahilci ko an gina ta kan sarrai ko duka biyun. Wannan yake cewa menene himaya? Idan an ce himaya kariya kenan ko tsaro, shine himaya. Wannan ce meye hukuncin yin kabari a gida? Yin kabari a gida bid'a ne, baya halatta yin kabari a gida bid'a ne. kamata ya kowa a kai shi makabarta, wannan shine dace da sunna. Wannan tun muna karatun ahkamul jinayi sama da shekara guda mun fadi wannan, kuma har yanzu bamu samu wani abin da ya walwale wannan ba. Wani ya yi sallama mai kace? Wannan su ƴan bid'a kullum ba su da dalili sai shirme da kwashe-kwashe. Yanzu ga ayoyi din mun kawo na rasashin kuɗaɗe da ke nuna Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah. Hadisin da ya kawo kuma da wanda makaranta yanzu ga yadda ma'anarsa take. Dan daga lokacin da mutum ya mutu ya shiga wani alam daban, wato wata sabuwar duniya ce daban ba wannan ba. Wata rayuwa ce wadda ta sai bamban da wannan. Abinda ake masa na ni'ima, da abinda ake masa na azaba, da abinda ake isar masa na maganganu, duk wannan ba ka da sanin yaya ake abin na zuwa, Allah ne ya san kaifiyar. Yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka bin duk wanda aka binne cikin gabari, idan an juya ƴan uwansa dake tafiya ya sama wakar ani alihim, yana jin karin motsin takalman su, yana da rai kenan. Ya yaushe yake jin karin motsin takalman su? Akan hanyar su zaina ta dawowa gida kenan. Akan hanyar da suna tafiya yana jin motsin takalman su, koda sun yi nisa da wurin kabarin amma yana jin motsin takalman su. Tunda nan bai iyakance mana daga yau shi za a daina ji sai in sun koma gida gaba ɗaya kenan. To wannan ya nuna yana da rai kenan. To kaga wannan Allah na jiyar da shi ta hanya daban. Yaya kaifiyar take bamu sani ba, kuma gashi za a zo a binne mutum a kabari duka bai fuɗa ni ɗaya ba. A zo a ce mala'iku za su zo manya-manya guda biyu su tayar da shi su yi masa tambayoyi. Yanzu ko jariri za a kara cikin kabarin zai samu wurin shiga? Dani ɗaya ba. To amma ta ina mala'iku suka yi turmutsu su suka shiga? Allah ya ba da labari dole mu yadda, amma kaifiyar nan ba a bar ba a ce mana mu binciko ba. Duk irin wannan gasanan wannan yana cikin imani da gaibu, wanda da shi ne musulunci ya fice da sauran addinai. Duk addinan Yahudanci da Kiristanci su dama gaibu ne galibi suka samu tangarda a kai. Su sun fi son abin da ido ke gani, harshe ke ɗanɗana, hanci ke jin shaƙensa, hannu ya taɓa ya ji, kunne ya ji sautinsa, jiki ya ji shi. Wannan shi ne abin da suka imani da shi, imani da materialism. Amma imani da abu na gaibu sun kiyarda da shi. To kaga su kuma kullum ƴan bid'a sai su yi kiyasin gaibu akan fayyace, wanda gaibu na abu ne da Allah ke ɓantar saninsa, sai dai a baka labari ta hanyar nassi. Amma sai su yi kiyasinsa a haka cewa ashe tunda yana ji idan an yi salati wannan ya nuna yana da rai, tunda mai rai shi ne ke ji. Idan haka ne sai su ce duk wanda ke cikin kabari shi ma yana me, yana ji. To sai a samu ya za a samu fifiko tsakaninsu da Annabi. Ka sani fa wanda ke cikin kabarin nan ko kafiri ne zai ji motsin takalmin mutane in sun dawo. Zai ji. Kaga ya zama abin nan kenan. Zai ce su ma duk kowa na da rai kenan. Sai ya zanto ba mutuwa kenan. Har kullum ina ka ce menene mutuwa? Ai shi ne mufarakatur ruhil badan. Rai ya rabu da gangan jiki. Ba shi ne mutuwa ba? Wannan ita ce mutuwa. Abinda zai biyo bayan wannan, wannan wani abu ne wanda baka sani ba, ban sani ba, sai abinda nassi ya ce. Shi yasa ko nassi dha'ifi ne ba za a yi aiki da shi ba nan, sai nassi wanda yake tamfar rana lokacin azhar. Aya ta Qur'ani ko hadisi tabbatacce. To shine za a gina kai dan wannan duk abinda za a gina aqida ne. Ta ya zama imani da gaibiya kenan. To shi kuma dole sai akan nassi zaka gina, ba za ka yi kiyasi ba. In ka gina akan nassi kuma sai ka koyi da abinda nassi ya faɗa, kar ka ƙara sharhi akai. Kuma karka ce sai ka gano kaifiyar abin da kanka, dan ba yanda za ka gane. An fahimta ko? To amma galibi ba wannan suke nema ba, sai su yi ta cakuɗan nan da wannan. To kuma idan da za su kyale su tsiyar su ba sa bari a tattauna da su, ba sa bari a tattauna da su. Su da ma sun riga sun yi wa muridan su tsiya, suka ce duk wanda ya cewa shehinsa dan mai to ba zai rabauta ba. Sai dai kai ka kasance a gaban shehi kalmi tafiyyatul ghasir. kamar matacce a hannun, kamar gawa a hannun mai wanke ta. Kar ka ce komai da an ce ka za ka ce akarmu kallahu. Ka san ko fassara ka ja littafi aka fassara ba ka gane ba, wai ba za ka ce ban gane ba, sai dai ka sake jan nassin, a sake fassara ka sake ja, wai duk ladabi ne wannan. Annabi ana ta cewa yasa adonaka, yasa adonaka, zuwa sai wani ya tsaya shi ba za ta tambaye shi shi waye. Sun tambaye annabi hukuncin addini, sun tambaye shi ganima ma. A ce kuma sai wani ya shi ba za ta tambaye shi ba. Zakka sun tambaye annabi. Ci a bamu namu, ganima sun ci a basu nasu. Kawai sai wani ya tsaya shi ba za ta tambaye shi ba don me? To dan dabara ne, sun san in za a tambaye su za a yi gara rigin, kuma shi yasa ba sa so a zo a saurari karatun sunna. Shi yasa wancan dan bidan nan na Bauchi, shi abin da yake cewa wai dama idan ka ji ahlus sunna suna wa'azi, yace iyakacin gudunka iyakacin ladanka. Ka ga ya rufe ma kofin shiriya, wai iyakacin gudunka iyakacin ladan da zaka samu. Wato kamar da kafirai da suka ce la tasma'u لهذا القرآن والغو فيه لأنكم تغلبون. أياك ما تيتي إذا انك جبت تتنن سنة مغانا كتئاك سولا ريسو دانك سامدا من يمس ردي ده حقيقة ما تيفدا دانك سيريد دسو دان انك سيريد دسو كنا دلالا دان النبي تي لا أني هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من هور النعم دومن دو أبين دزامو فدا كوي زنتو باتا كوي زنتو دي دي in daidai muka fada kaga zai amfane ka, in bata muka fada haka sai kuma ka gyara mana sai mu dawo daidai kuma kana da lada. To amma shi ya san cewa in ka saurare mu ka saurare shi, to dama ba za a hada ba tsakanin kitse da rogo, duk da cewa kowanne fari ne.